Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da kuma 31 da 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa. Kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da Radio Amfani da Sarauniya da kuma Yanya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama muta Alpha Radio sannan za iya jin mutanar gizo a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu gabatarwa
Amina Buhari Auna
tare da ni Zahra Aminu Fage.
A duk ranar Litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala. Amma a yau 29 ga watan Mayu na shekarar 2023 shirin namu na musamman ne.
Masu sauraron mu a yau ne akan zaɓen sabon shugaban ƙasa a Najeriya Bola Ahmed Tinubu.
A don haka a cikin shirin namu na yau, wakilan sashen Hausa sun jiyo mana ra'ayoyin mutane game da fatan su akan wannan sabuwar gwamnati.
To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe.
A yau 29 ne Najeriya ta rantsar da sabon shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu, mataimakin shugaban ƙasa da gwamnoni a Najeriya. Wakilin sashen Hausa Zainab Babaji ta jiyo mana ra'ayoyin matasa game da fatan su akan wannan sabuwar gwamnati.
Sunana Ahmad Jarima Jos. To abin da muke bukata shine muna fatan a sauya rayuwar matasa. Misali kinga kullun matashi shi yake cikin wahala. Matashi shi zai gama aiki, zai gama makaranta babu aikin yi. Matashi shi zai koyi aiki bashi da jari. Matashi shi zai kashe-kashe a bakin titi gwamnati ta kore shi. Matashi kullun shi ake kashewa. Kullun ko matasa kowa zai gaya miki cewa sune manyan gobe, sune kashin bayan al'umma. To idan ba inganta rayuwar matasa ba inganta rayuwar kasa ba. Da matasa ake amfani a bunƙasa tattalin arziki. So amma a Najeriya zaki ga wani lokaci gaba ɗaya kamar matasan ma ba a damu da su ba. So muna fatan wannan gwamnati za ta bambanta da gwamnatocin baya. Allah Ubangiji ya sa a kutara da tsari mai kyau akan matasa.
Ta kaman me idan aka ce ka ba da shawara me da me kake ganin kamar ita wannan gwamnati ya kamata ta sa domin matasa su amfana?
To abin da nake fatan za ta sa shine ta sa hankalinta sosai akan matasa, musamman ma abin da ya shafi sana'o'in hannu, domin ba za ka ce za ka ba wa kowa aikin gwamnati ba, wannan ba zai yiwu ba. Amma idan muna da sana'o'in hannu ana kuma ba da jarurruka wa matasa, ana tabbatarwa da suna yi, to wannan abu zai taimaki ƙasa, don matasa ba su da matsalar da ya wuce jari.
Kamin wannan zabe matasa su suka yi gugurmaya musamman a wato jami'u daban-daban domin tabbatar da cewa wato an samu gwamnati wanda za ta tallafa wa matasa. A baya wani lokaci matasan kuna korafin cewa wayansu shugabannin in sun zo ba su cika kulawa da matasa ba. To wannan gwamnati kana ganin kaman a tsarin da ta tsara za ta kula da matasa?
To gaskiya a wancan korafe-korafe da ake matasan su suke yada kansu, su suke zuwa jikin yan siyasan, in za su je a bige da a cikin maye, to ba sa daukan su da muhimmanci. Amma wannan ana magana ne akan shugabanci kuwa zaka inganta rayuwar al'umma ne. So ya kamata shi shugaba ya gane cewa wayancan matasan da ake fada kuma daban, wancan ma suna bukatar ceto, a dawo da su a councilin din su, a shigo da su cikin hakokin yau da kullum. Shi yanzu za a samu raguwar ta'addanci da wannan sace-sacen wayoyi da sauransu. Amma in ana maganan kuma a sa abin jari ko a bada aikin yi ko abin, to ana magana da matasan da ma ba a ganin su a lokacin da ake yin campaign. So da wayanda matasa ake ire-iren mu ga munan zaki gani ba wani jarin kirki. Dauke ne he kaje can kaje nan, ana ta dafa-dafa kafin ka samu dan abin da zaka yi. To muna fata matasa za a inganta rayuwar matasa ta harkar bunƙasa kasuwanni, a kuma bada wato asalin rance da aka saba yi na bankuna wanda babu kuɗin ruwa mai yawa a ciki. So wannan zai taimake mu sosai.
Sunana Zara Dakunni ce program officer ta Fahari Adolescent Development Network. A gaskiya kai abin da gwamnati za su yi, number one shine security, the safety na mutane gabaki dayan plateau duka muna da 17 local government a duba mana security a providing adequate security especially for the youth a engaging my youth to samu abubuwan da zasu yi because youth din nan dan babu ayyukan yi ba aiki sai su ne ake amfani da su su zama sojojin da koda politicians ne koda militias ne ana je a wanke musu brainwash ajiya brainwash nasu su shiga yawa kwayoyi su sha sai su shiga halayen da bai kamata ba amma idan gwamnati ta zo ta empowering nasu aka ba su koya musu aikin hannu ko aka kawo aka gina makarantu aka gina gurin kasuwanci da youth din nan ko different things za su iya su yi amfani da zai kawo amfani ma kasa gaskiya zai taimaka kuma a sa masu tsoron kasa a protecting dukkan communities din gaskiya gwamnatin tana da aiki sosai da za ta yi ga mai da the rayuwa and the safety of people in Plateau State gaskiya it is a concern
an kuma ma Plateau Nigeria gaba daya idan kika duba wancan gwamnati tana cewa ta yi rawan gani wajen samar ma matasa ayyukan yi da sauransu ganin ki ina ne ta gasa ta yadda wannan gwamnati za ta zo ta dora kai
to sun yi yakacin kokarin su zance amma in ka duba population na Nigeria na matasa da kuma nan na ina Plateau State na matasa ana da yawa percentage din kila bai yi yawa ba bai yayi kima sosai gwamnati wannan zai dawo ai gwamnati mutane ne so dole in ka zo kai da kana nan a gaba shugaba ai kai an baka kaman riko ne dole zaka yi ma mutane kuma dole ne zaka yi aiki da matasa dole ne zaka empower matasan nan don su samu abubuwan da za su yi su fita daga kan hanya su fita daga street don su samu su zama abin amfani ma kasa gabaki daya
to amma kina ga kaman matasan su ma sun shirya domin su a samar musu da irin wannan yanayi ganin cewa yawanci matasa suna neman kuɗi ne na gaggawa ba tare da su yi la'akari da cewa ya kamata su ma su wahala kamin su samu kuɗin ba
gaskiya a gani na akwai wanda sun shirya akwai wanda basu shirya ba amma ko basu shirya ba akwai inda za a sa su da ana magana ana musu awareness ana kiran su kusa idan aka ce kaman gimmar da yaro ne sai ka ja yaro kusa ka gaya mishi kar kayi kaza ya san kaza ka bashi wasu abubuwa ka bashi responsibility ya dan kana bashi zai zama responsible so gaskiya ni shawara na kenan ko wanda basu shirya ba akwai programs da ya kamata a yi musu a kirawo su dan ana musu magana kaman therapy ne dole sai ai musu magana wasu fa suna cikin halayen da suka shiga ba da san su bane amma dai sun samu kansu a ciki so idan gwamnati zai yi nima ya samu kaman a center that is active muna da Azinyaku wan ka je Azinyaku is dilapidated ba activities din Azinyaku ya kamata center ne da zai kawo matsasan nan a yi tare through activities ana zauna ana musu shawara ana musu counseling so da wanda ma suna halayen da bai kamata ba through wayannan activities da counseling din za su dawo kan hanya su zama amfani ma kasa ma Plateau State da kuma Nigeria
sunana Yasir Rabiu daga nan garin Jos gaskiya ni shawara ce nake da shi zuwa ga wannan gwamnati saboda maganar tsaro magana na harkar kwace-kwacen waya yayi yawa a tsakanin matasa kuma wannan abin yana faruwa ne sakamakon rashin abin yi wa'ensu matasan sun yi karatu ba wai jahilai bane to rashin sana'an nan sai ya sa su a hanya ta shan kwaya shan abubuwa dai wanda za su gusar musu da hankali to hakan shine yake koya musu yin duk abin da suka ga za su yi domin ya ceci rayuwarsu domin suna halakanta rashin aikin yin su ne da gwamnati sun manta da cewa shi karatu abu ne wanda ya kamata ka samu domin ya koya maka zamantakewa na al'umma ba wai harka bace ta daga ka gama za ka samu kuɗi to da wannan nake kiran gwamnati da ta yi kokari ta samu manna da tsaro sannan kuma a samu mu waɗannan matasa abin yi ko mun kasawar shi ba wai a ce lalle sai an ba da aikin gwamnati ba yau ko da jari na 50 aka bayar mutum yana sai da katin waya to insha Allah ba zai tunanin ya kwace wayar wani domin ya samu abin da zai tsira da rayuwar shi ba wannan shine shawara ta
sunana ambassador Duan Bosco matasa ni ne general secretary na coalition of indigenous youth na Plateau State
wannan gwamnati ba me kake ganin kaman ya kamata ta sa domin inganta rayuwar matasa
yana da kyau muna da matasa kashe akwai wanda za su yi abinda ba kyau a lokacin siyasa, muna da masu hankali wanda sun sa mai ke tafiya cikin siyasar Najeriya da kuma na plateau musamman. Akashin gaskiya kowane gwamnati dai yana nan da expectation da mutane suna so su gan abinda zai zo yi. Na daya abinda matasa ko mutane plateau suke so shine farko nasaro, saboda ita ce yana ci mana tuwa kwarya. Bayan haka kuma muna son wani lokaci din ma tashi hankalin yakan iya hada da rashin ganewa da kuma rashin aiki da kuma talauci. Saboda haka muna son sabon gwamnati ya duba musamman maganan saro, maganan talauci da kuma yadda za a inganta na tourism na plateau.
Ya gon shakatawa saboda samu kudaden shiga kenan.
Na'am, domin duk wani abin da ke tafi a cikin gwamnati in ba kudi ko kuwa resources da zai iya juye ya tabbatar cewa kasan nan ya bungasa, to kin ga akwai matsala. Saboda haka za a kawo wani synergy ne domin a yi da za a generate revenue kuma ba kariya a ciki. Sa'ilan nan kuma domin na gane cewa wani lokaci in gwamnati ta tashi cewa tana son kowa ya biya tax nashi, sun fi wasu na dan kaman gwamnati tana masu masine. An kuma akashin gaskiyan kuma ba kudi, mutum ya zo na gwamnati ya zo na kan kudin da yana dan zuwa allocation ya over depending akan wannan kingan revenue bare iya biya bukatan kasar nan Najeriya plateau namu dan ba, saboda salary din ma na masu ma'aikaci yana da yawa. Then akwai security vote na manda tashi hankali yana nan a kullun, kinga yana neman kudi.
Ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Su ma mata a Ghana ga abin da suke cewa tare da wakiliyarmu a Ghana Hawwa Abdulkarim Young Pioneer.
Mata a Ghana suna nuna ra'ayoyinsu da kuma jin hankalin shugaban Najeriya cewa ya maida hankali kan harkokin tsaro, shaɗe, garkuwa, auren dole da ake yi wa ƙananan yara, mata da almajiranci da kuma matsalar yunwa da samarwa mata da 'yan ƙasa baki ɗaya aikin yi. Duk abin da ya taba hanci ido zai yi ruwa, kamar yadda Hajiya Maryamu mai lakami Turai ta ce, duk abin da ya taba Najeriya ya taba Nijar kuma ya taba Ghana, inda ta yi kira da cewar duk gwamnonin arewacin Najeriya da aka zaɓa su yaki Boko Haram da cin hanci da rashawa da makamantansu.
Don duk abin da ya taba hanci ido ruwa zai yi, abin da ya taba Najeriya ya shigo Nijar ya shigo kuma Ghana. Mu dai 'yan Ghana muna muku fata alheri, saboda Allah, saboda Annabi, ya arewacin mu Najeriya mulkin nan da aka ba kowa, saboda Allah da Annabi, kowa ya aiki tsakani da Allah da Annabi. Don arewacin mu Najeriya yau ga muna so shigowa, idan mutum ya shigo na tafiya cikin fargaba. Batun Boko Haram nan da ake yi, garkuwa da mutane da ake yi, lashuwa gabanni, gwamnoni na jaha-jaha, ƙauyuka, saboda Allah, yara da yawa na nan sun kare makaranta, an kare school, ana nan zaune babu aiki sai zaman kashin wando. A duba wani abin da yake za a iya tallafa ma yara da ba su da aikin yi.
Wasu mata a Ghana kuma sun yi kira da sabon shugaban ƙasar Najeriya ya taimaka a rage fyaɗe da matsaloli da mata ke fuskanta a ƙasar Najeriya.
Sunana Jamdiya, asali na El Ghana. An gaya ma sabon shugaban ƙasar ga Najeriya Tinubu, saboda Allah da Annabi ya sassauta ma 'yan Najeriya tsadan kaya. Najeriya abinci na da tsada, suna gajiya, saboda Allah.
Sunana Sa'adatu Yahuza, sa'annan kuma wurin tsaro nan makaranta ya kamata ba ma makaranta kawai ba, a duk Najeriya duka baki daya ya kamata tsaron nan yayi karfi, domin muna ga yanda Boko Haram gake kidnap ɗan wayen mu mata, na rape su, ana walakatar da su.
Sunana Hajiya Jamila Jikanyam, Malam Isa Kataki, Ghana. Zuwa ga sabon shugaba, ina roƙon shi saboda Allah ya maida hankali bisa kan mata da ake ma aure da walakanci, ake ma fyaɗe da 'ya'ya da ke yawo kan titi. titi suna yawon bara.
Hajiya Hamdatu Ibrahim mai sharhi akan lamarin siyasa kuma mai neman tsayawa shugabancin kasa karkashin tutar jam'iyyar CPP tana kira da sabon shugaban Najeriya Bola Tinubu da ya taimaka ya bawa mata mukami saboda sun bada gudunmuwa yayin yakin neman zabe.
Muna roƙon Allah ya sa yi ma matan Najeriya adalci. Adalci ne mai sun mara mai baya sun fito sosai sun yi kamfe. Isa ya wanga nasara ya ce bayan an taimake shi an kare ya juya ma matan Najeriya baya. Muna da mata masu kwazo masu ilimi ga doctorate ga engineers ga educationist da za a iya sa cikin cabinetin His Excellency Ahmed Tinubu ya bar Najeriya ci gaba.
Ta karar cewar idan mace za ta yi yin aiki a harkar mulkin Najeriya a ba ta kawai kada a duba cewa ita mace ce.
Ko wani magana da dai ya ce kamar shi yayi aiki da kowa dan shi ni dai roka nake yi ga mutanen Najeriya ba yau Excellency zai zo ya ce zan ba minista kaza haka kaza ma mata wadansu su daura da mara su ce ba za su yadda ba don me shi ta zama mace. A duba abin da mace za ta yi ta yi ba wai domin Allah ya halice ta mace ba a ce mace ba za mu yadda ba.
Hawa Abdulkarim Yanfaniya muryar Amurka daga Accra Ghana.
Kafin mu karkarin shirin namu wakilin mu a Kaduna Binta Ibrahim ta tattauna da mata da matasa a zauren tattaunawar mu game da fatan su ga sabuwar gwamnati.
Masararo ƴan aji barkamu da saki sada da ku a cikin ajin mu na yau da gobe. A yau zamu tattauna al'amuran da suka shafi siyasar kasar mu. Cikin zauren namu a yau akwai mata da matasa wanda muka tattaro domin mu tattauna da dubi akan al'amuran mata a siyasar Najeriya. Cikin ajin namu akwai Hajiya Amina Kazaure wacce take mai ba da shawarwari ne akan al'amuran da ya shafi shugabanci da kuma harkokin mata. Akwai Godiya Lolo Ibrahim wacce take ƴar siyasa ce da kuma Isa Gidado wanda shi ma dan siyasa ne. Barkanku da zuwa. To a cikin kamar yadda na fara gabatar muku da abin da zamu tattauna zamu tuna abin da ya shafi harkokin siyasar mata ne a cikin Najeriya. Godiya Lulu, ke kin kasance ƴar siyasa ce kuma hakkin ki takara. An baki naki hakkin kin samu damar da kike bukata musamman a wannan sabuwar gwamnati da ke za a dama.
Tukuna dai ba mu sani ba. Domin a yanzu muna kan ja. Da an gama zabe, kowa ya ja gefe. An bar mu ba, an neme mu ba, mun ba da kuri, an gama komai, mun dawo gidajen mu. Ni bayan ma da na fadi zabe. An ce ya kamata an koma gidan mai gidana in ji in ci gaba da harkin mata a gida in bar tsoron harkoki din ma maza. Wai ya kamata an koma gida in ji in zauna wa suna ba ma babana laifi me yasa ma zai bar ni in ci gaba
da harkoki matashiya ga ki mace
wai in koma gida in zauna. Maza dai sun nuna mana ba tare. Mazan ma sun so su danne mu, matan ma sun yi kaman za su yi da mu. Ko ya aka yi sun juya mana baya.
Har yanzu dai kenan akwai sauran tafiya kenan da gogewa a bangaren mata da shi da siyasa.
Muna kan ja da zancen kuɗi. Ana siyan delegates da kuɗi ko da ka cancanta ka samu kujerin. In dai kuɗi ya shiga tsakanin ku da mutane za su iya sadda kuri'unsu a kan kuɗi. So har yau dai kuɗi ya zama mana matsala a cikin harkar siyasa.
Game da wannan sabon gwamnati, wani hange kike wa matsayin mata da kuma damar da suke da shi a wannan gwamnati?
To, idan gwamnatin za ta tsaya ta yi adalci, ganin cewa mata su ne suka ba da kusan kashi 80 na ƙuri'u.
Kina da wannan kiyasin?
Ina da wannan kiyasin saboda ni ina bin diddigen zaɓe kuma ranar zaɓe ina bin kusan duka polling units ina gani muna zuwa muna tacewa muna samun report daga wurare za ki ga kusan kashi 80 mata ne suke fita suke jefa ƙuri'a. Mazan da kansu ma mun shiga studio da su sun faɗa cewa sun koma baya saboda sun ga matan sun bi sun mamaye wurin.
Kikenan ana iya cewa mata ke ɗora ma mutane sarba
shi. Kwarai da gaske za mu iya buga ƙirjinmu mu ce duk wani wanda ya ci zaɓe to gaskiya mata ne suka kashe wurin nan. To kin ga shi yasa nace idan za a yi adalci a tuna wannan ya kamata a zaɓo matan da suka dace din suka cancanta a yi gwamnatin da su a ba su mukamai. Duk da ana ganin lokaci ne na siyasa to amma a harkar gwamnati ba magana siyasa ya kamata a shiga da ita ba, magana ce ta dacewa da cancanta domin shi aikin gwamnati ai ba aikin zuwa kayayyaniya bane ba zuwa campaign bane. magana zuwa campaign daban, magana aikin da za a yi tsuntsurutu ma jama'a kuma daban a gwamnatance. So kin ga da matan nan da matasan nan ko waɗanda suka dan fito suna neman mukamai, akwai matasa da yawa aka san yanda muka saba gani a shekarun baya can in za a yi siyasa, tunda da kawai kamar an dauka ma wani abin gado ne in ba dattijai ba ba za su iya yi ba, amma yanzu kin ga an samu matasa da yawa waɗanda sun fito sun yi takara kuma alhamdulillah wasu sun kai labari.
Bangaren mata ba
a bangaren mata kuma nan ne matsalar fa take
har yanzu.
To har yanzu kuma gaskiya abin da ɗaya daga cikin abin da yake na kasu ga mata shine maganar delegate, domin aka zo wurin fidda gwani din nan, nan ake wasa da mahaukatan kuɗi, kai kana ganin ka cancanta mutane sun san eh ga kai yanda kake, to amma sai a koma ta bayan gida a je wasu har da barazana ake musu. Kuma mu imanin da muka shine cewa in dai za a yi aiki ne to a dauki cancanta wanda ya san aikin, wanda ya san zai yi, ba maganar wanda ba. Kin ga ga kes din mama tara ba, matan nan ta zo ta yi kokarin ta, aka yi zaben nan aka kai, amma aka dinga kai ruwa rana sai da aka san yanda aka yi, aka murkushe ta, aka danne mu mata in general tunda ai wakiliyar mu ce
ta haja Allah lalashe ta da minista
muna, to da aka lalashe da minista, amma ba kamar a ce ka yi takarar gwamnati ka ci ba, ai wannan wanda wata magana ce ta daban. Yanzu ba gashi an zo an sake ma san Aisha Bilani, ai gashi ne ita ma ai kai primaries din ta ce aka zo aka yi zabe din mun yi saki jiki kowa ya fito ya ga mana an ci aka zo aka ce sai an sake yin run, aka sake yin run din nan, amma dole aka sai da aka san yanda aka yi, aka yanda aka yi aka murkushe ta. To kin ga kenan, ya nuna kenan mu mata har abadan duniya kawai in billahi ne a titi mu sha rana
mu za mu dora kenan,
mu dora mutane kuma alhali mu namu in mun sun fito a ce kuma ba za a ba su fito, ai ba magana adalci a cikin wannan gwamnati.
To kina ganin akwai wani canji za a iya samu a wannan sabuwar gwamnati?
Ito abin da ya kamata ya duba wa'annan abubuwan, tunda dai wannan magana musamman magana Bilani ba wani magana bace boyayya, an kai ruwa rana har duniya ta shigo ta zo ta gani, saboda Allah aka zo aka yi. Mama Taraban an ce an lallashe ta an bata midani, me za ta yi daga sanata ta fito, misali ta bar kujerar ta sanata ta zo ta yi takarar gwamnan nan, ai birai ne saboda mu mata kuma muka yaba da abin tsayawa da jajar cewa da ta yi akalla ko ba komai, musamman mu a nan arewa an samu wadda ta tsaya ta yi kifin record, an dafa mata baya ta ce an yi zaben nan, maza da mata sun zo, an zo yanzu an durkushe ta, to me za a koma a ce mata? Mu muna ganin lallai akwai wani abu a ƙasa, ba magana bace ta siyasa, tunda dai a siyasance ta fito ta nuna kanta, ta fito ta gwada kanta. To amma skila watakila an kawo al'ada da addini, kuma al'ada da addini ma ana yi musu kuskuren fahimta ne.
Isa Gidado, idan muka yi dubi da irin salon shugabanci na shi wannan sabon shugaban kasa ne lokacin da ya gudanar da mulkinsa na matsayinsa na gwamna a jihar Lagos, wani irin dama kake ganin shi shugaba Tinubu zai iya bawa mata a wannan shugabanci?
Eto gaskiya idan aka tsaya aka duba zaki ga cewa shi Tinubu mutum ne wanda yake son mutane masu kokari, bai tsayawa wai kawai ya duba maza sai maza. In akwai mace wadda ke da ilimin da za ta gudanar da abin da ake bukata zai ba ta wannan hurumi. Haka nake gani gaskiya. Shi mutum ne wanda ke ba da hurumi da dama ga wanda yake kyautata zaton zai iya aikatawa.
To kuna wani kyakkyawan zaton gila mata za su gaskiya samu wani dama na takarawa.
Yawwa, muna mai wannan kyakkyawan zaton gaskiya, saboda a wurin mukamai da zai bada nan muke da kyakkyawan zato, saboda kin ga dai zabi an riga an yi zabi, kuma a zabi gaskiya mata da dama an yi waje da su tun daga wurin primary elections din su, da wurin zaben fitar da gwani duk an yi waje da su, kamar irin su Godiya Lolo a arewa. Muna ganin maza suke shugabanci, mata sai dai su bi. To a kujerar zabe kam an fi kyautata zaton gaskiya sai dai namiji ya shiga, mace sai dai ta bi. Dan saboda in kika duba yadda aka kai goro aka yi maru, ake cewa
aka kai goro aka yi mari,
yawa aka yi mari lokacin zaben Mama Taraba da aka yi misali, aiki mun ga yadda aka buga shi, aka zo zaben Binani shi ma jibi yadda aka buga, sai da aka yi run din ma sai da aka turza sannan ne aka ce bata samu ba. Gaskiya kamar yadda na ce din, kin ga ko da ba su samu damar cin zabe ba,
godiya za a samu karuwar mata a wannan sabuwar gwamnatin.
Za a samu karuwa domin mata ma sun kara kwazo a wannan siyasa da ya wuce mata sun ƙara kwazo, sun sa niyya, sun yi aiki mai kyau. Kamar yadda Hajiya ta ce, kashi 80 mata sun bada kuri'u, kuma mazan sun gani cewa mata ne sun fita sun yi wannan aiki.
Wato su kun ƙara mai da hankalin ku akan sanin harkar shugabanci.
Mun sani kuma mun ƙara kwazo sosai ba kaɗan ba. To kuma mun san in sun ba mu dama za mu nuna korewar mu da wayewar mu, da har in an ce za a yi gwamnati da ke za a zaɓi maza. Domin mata za su taka rawa mai kyau, suna nunawa muna gani, dai ko ba sa ba mu dama ne saboda addini da al'ada da ake faɗi. Amma dai mun san in sun ba da dama da gaske mata za su nuna wani rawa ne da ita mace ke rike gida, ko ba haka ba? So za ta nuna mana a cikin gwamnati ma ta san harkar rike ba gida kaɗai ba, har al'umman ƙasa.
To yanzu wani fata ke da shi a wannan sabuwar gwamnati?
Fatan mu shine gaskiya in za su yi ma mata adalci, a ba mu makamai masu kyau, a daina ajiye mu a women affairs kaɗai.
Wato harkokin da ya shafi mata kawai?
Harkokin da ya shafi mata kawai, domin mazan ma duk aiki da suke mu ma za mu iya yi. Aji ɗaya muka shiga, daya ba da sun rubuta shi muka yi, duk abin da sun yi mun yi. To me kuma ana nuna mana bambanci? In Allah ya yarda aka ba mu makamai masu kyau za mu yi aiki, kuma za mu yi sosai ba kaɗan ba. Kuma ka san za ta san akwai abin da ya canza in mace ta rike mulki. Kuma ya kamata kaso da aka bada 35%, kashi 35 da ya kamata a ba ma mata da Majalisar Ɗinkin Duniya suka sa hannu da kuma Najeriya ta sa hannu, ya kamata a ba ma mata a cikin mulkin ƙasa. Gaskiya mata ba su samu kashi 5 ba. Ya kamata a ba mu ko kashi 30 in aka ba mu mata. Gaskiya kasan nan za ta san akwai abin da ya canza, domin mata za su yi iya kokari su gan sun canza halin Najeriya da komai da ke faruwa.
Da ƙarshe yanzu akwai shawarwarin da za a ba wa wurin ganin cewa an saka mata da matasa wurin tafiyar da wannan sabuwar gwamnati. To alhamdulillah, kamar yadda muka ce muna harsashen a can sama, wato gwamnatin tarayya, tunda shi shugaba Tinubu mun gani yayi a yanda ya mulkin Lagos, kuma mun san mutum ne wanda yake son kwazo da gogewa da kwarewa a aiki. Ya kuma san cewa akwai matan nan waɗanda suna da wannan karfin, akwai kwazo, akwai kwarewa, akwai gogewa a cikin aiki. To muna kira gare shi cewa yayi amfani da damar shi ta shugaban ƙasa ya kwakulo irin waɗannan matan da matasan da suke tasowa yanzu, waɗanda jajirtattu ne za su tsaya su yi aikin da ya kamata don a gina ƙasa. Tunda shi kullun yana faɗa cewa shi yanzu burin shi shine a gina ƙasa, ba magana siyasa ba ce, tun daga an riga an yi zaɓe Allah ya ba wanda zai ba, duk wanda zai tallaba a gina ƙasa to a ɗauko shi. To a ciki ko tabbas akwai mata, akwai matasa waɗanda ƙwararru ne, jajirtattu ne, sun san aiki, sun san yadda za a yi a sa ƙasar nan ta ci gaba. Saboda haka muna kira ga shugaba ya kasance ya yi amfani da wannan damar, ya kwakwalo matasan nan, ya kwakwalo matan nan, an zo an ba su muƙamai wanda suka dace, wanda inda suka yi aikin su za a san cewa an yi aiki, ba wai yanda aka saba kamar yanda nace a ce women affairs ba, a'a, wannan women affairs, men affairs duka namu ne. Da harkokin mata da na maza duka namu ne, tun da gida ai namu ne. Ai wannan karan ma kunya da kila ma a bani miji ma wani
a bashi, wallahi
a ga kamar nude,
wallahi mu yarda a bashi a canja. Ai wannan karan gidan aka canza, mu kuma sai a bamu wasu mukaman da ake ba mazan wanda ba a taba ba matan ba. Wannan karan a dauko mace a bata
a ga
yanda za a yi.
To
mun tabbata
an
kalubalanci maza, kuma muna wannan kalubalan ha idau ga
jihohin Najeriya,
jihohin Najeriya gaba daya, su ma su tabbatar cewa an ƙara yawan mata a cikin mulki. Sannan kuma mukaman da ba a taɓa basu ba a basu a gwada a gani, kar a ce kullum daman harkar ma'aikatan mata ai ba wani abu ne, abu ne wanda muke kullum tunda a gidajen mu muna yi, a dauki namiji a kai shi ma ya je ya dandana.
Wato wannan kar a yi canji.
Nigeria, uwa daya, kasa daya, Nigeria, uwa daya, uba daya, ku haɗa kai, ku bar kabilan banbanci da banbanci.
Ga masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci a madadin waɗanda kuka jinliyoyin su, musamman ma abokiyar aiki na da tattaya na gabatarwa Amina Bahar Auna, da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta hada shirin baki ɗayansa, wato Julie Leather Scrasham, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Kage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Nigeria, kasa daya, uwa daya, uba daya. Hadda jayi, mu bar kabilanci da bambanci. Nigeria, kasa daya, uwa daya, uba daya. Ya Hausa da Yarba da Ibo a Nigeria, Nigeria, kasa daya.